Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi, siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna da wakilan kungiyar Fulani ta Miyetti Allah Cattle Breeders Association, wato Magban ne, kan hukumar kula da makiyaya da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta Jaddada. Tun lokacin da aka kirkiro Najeriya ne, ‘yan boko ke ta fafutukar ganin gwamnatin tarayya ta samar wa makiyaya hukuma mai zaman kanta da za ta lura da harkokin kiwo da dangoginsa. Shugaban kungiyar Miyetti Allah ta ƙasa, Baba Usman Gelzarma, ya yaba wa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda ya samar da hukumar kula da makiyaya da harkokin kiwo don bunƙasa ɓangaren kiwon.
Ita gwamnatin Tinubu, gwamnati ce wanda ta yi mana abin da ba taɓa yi mana ba. Tunda aka kirkiro Najeriya muke ta jan hankali a kirkiro mana ma'aikata na harkan kiwo, don kasancewa harkan kiwo karkashin ma'aikatan aikin gona ya sa an danne harkan kiwo, saboda haka duk kudin da ake sawa ma'aikatar aikin gona ana kashe su a aikin abinci ne, an yi burus da harkan kiwo. Shi yasa ma muka samu kanmu a halin da harkan kiwo take ciki yanzu, don burtuloli an toshe su, makiyaya an cinye su, wanda ma suna nan babu ciyawa a cikinsu, babu ruwan sha, ba kula, ba makarantu, ba waye. Kiwon har yanzu ana nan ana yin tsohon yayi ne, bayan duniya ta ci gaba yanzu akwai sabbin ka'idodi na harkan kiwo wanda ya fi riba, ya fi amfani da sauransu. To, zuwan ita wannan ma'aikata dungurungum kaga, wato yanzu mun samu ma'aikata kenan wanda aka yi ta don kula da harkan kiwo kawai. Wato yanzu mun samu kaso, za mu fara samun kaso na kuɗi na musamman wanda za a sashi na harkan kiwo ne, kuma harkan kiwo za a kashe shi. Za mu samu ƙwararrun ma'aikata wanda damuwansu harkan kiwo ne kawai, kuma za a samu kayan aiki wanda duka za a kawo su akan harkan kiwo ne, noman ciyawa ne, kula da lafiyar dabbobi ne, tsari na zaunar da shi da Bafulatani kansa, ko karkashin rancin ne, ko ma karkashin tsari ne wanda ya dace da al'adarsa. Rancin da ake ɗaukowa a kawo na ƙasan Turawa abu ne wanda yake da tsada sosai, wanda makiyayanmu na Najeriya ba za su iya ɗaukan nauyinsa ba. Yawancin kashi 70 cikin makiyayan wanda suke da shanu 50-100 ne na iyali gabaki ɗaya, ba na mutum ɗaya ba. Idan ka ce su sayi fili, su yi noman ciyawa, su ba da ruwa, daga lokacin da za su sayi filin, su samu ciyawan, su ba da ruwan, sun sai da shanun ya ƙare, don shanu ake sayarwa a kula da harkokin yau da kullum. To, saboda haka dole a samu masana ƙarƙashin wannan ma'aikata, a fito da tsari na zaunar da Fulani wanda ya dace da yanayinsu da al'adansu.
Amma su Fulani sun gane ko sun fara fahimta, kun fara wayar musu da kai?
Ai, tuntunin muke wayar musu da kai, amma ai wance dambu in yayiwa bai jin mai. Ai, abin da yake faruwa shi ne da yake an yi burus da harkan kiwo, bayan muna rayuwa a cikin wannan yanayi na ci gaba, su mun bar su can baya suna rayuwa, suna yin iya abin da suka gada iyaye da kakanni, don babu wani yunkuri daga wajen gwamnatoci da suka shuɗe don su wayar da kan Bafulatani, don su zamanantar da harkan kiwonsa, don su ilmantar da shi, don su yi ƙoƙarin zaunar da shi ta hanyar da ya dace da al'adarsa. Sai aka bar su suna rayuwa kan al'adansu da suka gani iyaye da kakanni suna yi, kuma suna yin shi a matsayin shi ne kawai abin da za su iya yi don su rayu, don ba su san wani abin da za su yi ba. Ni da ke muna nan, muna zaune, muna hira a matsayin ki na 'yan jarida, ni shugaba, don Allah ya sa muna da ilimi ne. Ilimi kuma neman sa ake, ai ba da shi ake ba. Gwamnati suka taimaka muka samu ilimi, shi yasa muke kan wannan matsayi. Inda ba a koyar da ke aikin jarida ba ki koya, sai an koyar da su kiwo na zamani da yanda ake yin shi, kafin su fahimce shi, su yarda da shi, su yi. Saboda haka wannan ma'aikata tana da gagarumin aiki don a yi ƙoƙarin zaunar da su. Za su yarda a zaunar da su, babu wanda ya ƙi ci gaba, babu wanda ya ƙi kwanci hankali, babu wanda ya ƙi ya zauna a guri ɗaya, ayansa suna zuwa makaranta, harkar sana'ansa tana ci gaba, babu wanda ya ƙi wannan. Ita gwamnatin tarayya, Allah ya sa ta sa isasshen kuɗi wajen bunƙasa harkan kiwo, amma ko yanzu mun ga yunƙuri na waɗansu cibiyoyi na duniya wanda suke ta harkan kiwo, wanda suke ƙoƙarin su zo su sa hannu jari don su bunƙasa harkan kiwo a tarayyar Najeriya. Sai ba don wani abu ba, don naman Najeriya organic ne. Dukkan cibiyoyi na duniya na Turawa sun fi son irin naman Najeriya don ya fi lafiya. To, don haka cibiyoyi da yawa suna yunƙurin sako hannun jarinsu don a bunƙasa harkan kiwo. To, waɗannan ƙalubalen muna fatan ita gwamnatin tarayya da shi wannan sabon minista da aka bashi wanda shi ma namu ne ya shafe mu zai rungumi wannan agwon ya tsaya yayi aiki sosai dan hakatta cimma ruwa dan bafulata ne ko kuma shi makiyaye ya fara ganin canji ya fara ganin amfanin wannan abin yanda zai ci gaba da yanda zai yadda da shi dan a samu ci gaba dan ci gaba wannan al'amarin yana daya daga cikin abin da zai kikiro da zai farfaro da tattalin arzikin Najeriya ta wani fanni daban maimakon man fetur da aka dogara akai harkan kiwo ta isa ta rike al'umma Najeriya baki daya
Sabon shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah a jihar Plateau Ibrahim Yusuf Babayo yace zai dukufa wajen wanzar da zaman lafiya ne tsakanin Fulani da sauran al'umma don cin gajiyar tsare-tsaren da gwamnatin ta samar musu.
Zamu je abin da ake kira sensitization ma duka inda ƴaƴan makiyaya suke lungu da sako mu nemi waɗanda suke da hali cikin su su taimaka. Kar su dogara ga gwamnati kadai. Gwamnati kadai ba za ta isa kowa. Kafin gwamnati ta zo su ma su fara nasu. Gwamnati tana da plan na mai da ƴan gudun hijira. To ina roƙon ta kamar yadda na faɗa, kar ta duba wani kabilu kadai. Ta duba duka da Fulani. Kowaye akwai Fulanin da suke a nan jihar Plateau sama da shekaru 100-500. Ba wanda ya sani kamar yadda kowa ya zo jihar Plateau. To ba Fulani kamar yadda Fulani ya zo kowa ma zuwa yayi. Kuma iyaye da kakanni ana zaune lafiya ba tare da songoma ba to ina kira ga gwamnatin tarayya idan ai gwamnatin ja idan ta zo mai da sauran al'umma ta gina ma Fulani ma masu gunin su zauna shine zai kawo mana zaman lafiya zan fara kira ga gwamna na jihar Plateau Barista Khalid Mufwan duk wanda yake a jihar Plateau na sani yayi adalci duk abun da ya ba ma sauran kabilu ya ba ma al'umman Fulani to wannan tsari na killace shanu gaskiya shari ne wanda yake da tsada domin kamar ni haka yanzu ina noman ciyawa ina noman irin wannan ciyawa da ake ba ma dabbobi na san irin kudin da nake kasewa ba kowane ba Fulatani ba zai iya yi wannan saboda haka killace shanu a rana daya ba zai yi ba abinda nake kira ga gwamnati ta kawo tsarin da zai jawo hankalin tsauran kowane ba Fulatani ya gani riban da aka za gwamnati ta sa kudi a wannan akwai wanda ba za su iya ba kamar yadda shugabana ya faɗa zaki ga kila gidanmu akwai shanu 100 to kila mun kai 10 ko mun kai 20 duk mun dogara ga wannan shanu to idan muka ce za mu dauki wannan kudin mu je mu yi mu sayo iri mu zo mu yi noman ciyawa mu saya taki ba za mu iya ba saboda haka killace shanu a jihar Plateau saboda ba dazukan da za killace shanu ma saboda haka wannan a jihar Plateau in zai zo ba yanzu ba
tashin hankali abinki ne zaman lafiya abin so ne
sakataren kudi na kungiyar ta Miyetti Allah a jihar Plateau Abdul Mumuni Umar Dadi yace batun killace dabbobi da gwamnati ke kokarin yi akwai bukatar nazari sosai
batun killace dabbobi mun har ga Allah ba mu da rayi wannan abu domin me in zaka aminka killace dabbobin zaka samu gunda ya kamata a ce ka killace dabbobin ka ana complain kila gona ne da kake da shi wanda zaka noma iya zamana ka killace dabbobin access na samun abincin zai zama da wahala za a iya introducing policy kaman mai kyau at the end of the day sai kaga abinda zai zo ya biyo baya zaka samu ko a ce kayan aiki wannan abincin dabbobin zai gagara in kasar da dabban da ka ciyar da ita ma sai ka ga ba za ka iya samun riba a ciki ba wannan masalan shine zai sa na ɗayan da ya sa ba mu cika goyon bayan wannan abun kuma policy da gwamnati za ta sata in theory za ka samu ba ita ne ake yin ta in practical ba
to yanzu idan aka ce ka ba gwamnati shawara tunda dai wannan tsarin har yanzu kuna ganin kaman ba ku kai lokacin da za ku yi tsarin killace dabbobi ba menene ita gwamnati ya kamata ta yi domin tabbatar da cewa ta fahimci abinda ku kuke tunani da kuma ita tsarin da ta bullo da shi ta yadda za a samu fahimta
shawarin da ake za a ba zan ba gwamnati a wannan wurin ya kamata yadda gwamnati ta kan iya kawo taki da abubuwa na more rayuwa ma manoma ta dauki the same salo ta yi ma makiyaya ma haka da shekarun can baya ana rigakafi zaka ga an zo da magunguna direct daga gwamnati ana rigakafi da waɗansu duk wani abin da zai iya taimake harkan kiwo.
Ana bin
ruga-ruga ana yin shi a tare dabbobi a yi masu. To amma yanzu gaba ɗaya an daina, sai dai makiyayi shi ya tabbatar da yadda zai iya kula da dabbobin shi.
A ce ta kawo kila ko abincin shanu ne a rarraba kamar yadda su manoma yake ba su taki da sauran kayan amfanin gona.
In an bi wannan hanyar zai kayatar.
Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara gudanar da aikin samar da wurin kiwon dabbobi na zamani a fili mai hekta 98,000 a gundumar Lamba da ke karamar hukumar Wasai a jihar Plateau. Gwamnan jihar ta Plateau Caleb Mutfang ya ce gwamnatin jihar za ta bunkasa filin kiwon don haɓaka tattalin arzikin Najeriya.
We will strategize with the local communities, with the security agencies to drive away these bandits.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang kenan ke cewa za mu haɗa kai da al'umma da jami'an tsaro don korar 'yan ta'adda da ke dajin.
Those who are genuine pastoralists, we are going to give them an opportunity to come into the modern era and reap from the livestock economy.
Yace masu kiwo na ainihi ne za a ba su zarafin shiga tsari na zamani don samun ribar kiwo da inganta tattalin arziki. Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da.